لله ورسوله وحرفا قولا عظيما ثم أما بعد يقوى ما قدرت شباب الإيمان وأمور يقوى أنما جاءك هو هذا الخير لأن لا يباشي كما تيشي مخيش ومسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى فتكرا سمنا أيضا وأمبتا والذي zabatar da wannan takarda wanda hukun shi ainihin wato dalilin samun sabani a wurin malaman tafsiri da kuma wani irin sabani ne ke tsakaninsu shi ne ɗan uwa ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu makasar malamanmu wato Dr. Magaji Fadalu Zarewa. Wane ne ake cewa Dr. Magaji Fadalu Zarewa? Shi Dr. Magaji Fadalu Zarewa an haife shi a garin Zarewa wadda ke karamar hukumar Ogun a jihar Kano, wato nan arewacin Najeriya kenan, a shekara ta 1980 wato miladiyya Annabi Isa ɗan Maryam alayhi salatu wassalam, wanda ya daidai da hijira shekara 1400 zuwa yanzu. Dakta yana da matan aure guda biyu, wato babban hausani, Allah ya kara wa rayuwa albarka. Yana da ƴaƴa guda 12, wato da Hausa kozin ɗaya kenan, insha Allah ta'ala. Sannan dakta ya yi karatunsa na makarantar firamare a wata makaranta da ake cewa Science Project Primary School daga shekara ta 1986 zuwa shekara ta 1992. Sannan ya yi makaranta ta Senior Secondary School da Senior Secondary School a wata makaranta da ake cewa College of Quran Primary Studies Kano, wadda wannan makaranta a yanzu ana kiranta Abdullahi Bayero Quran College, daga shekara ta 1992 zuwa shekara ta 1997. Ya yi karatu na ainihin wato diploma languages a makarantar nan da ake cewa Legal ta ainihin wato Kano, daga shekara ta 1998 zuwa shekara ta 2000. Sannan Allah ya ashe da kadar ya samu makaranta, wato babban makarantar nan Jami'ar Musulunci wadda ke Madina, a shekara ta 2004 ya zauna wannan makaranta har zuwa shekara 2018, inda a wannan Jami'ar ta Musulunci da ke Madina ya yi digirinsa na farko a ilimin hadisi, sannan digirin sa na biyu da na uku, wato masters kenan da PhD, duka ya yi su a kan abun da ya shafi fiqh wa sunna. Allah madaukakin sarki ya kara wa rayuwa albarka. Wato digirin sa na ɗaya da na biyu da na uku duka a Madina ya yi. Sannan a halin da ake ciki yanzu, Dakta Magaji Fadalu Zarewa malami ne a babbar jami'ar nan ta Bayero University da ke Kano a ɓangaren wato Islamic Studies. Sannan a yanzu Dakta Magaji Fadalu Zarewa a tafiyar wannan ƙungiya tamu shi ne darakta na ainihin wato kwamitin da'awa na wannan ƙungiya a jihar Kano, sannan kuma shi ne sakatare na High Education na Tourist Nigeria, wato shi ne sakataren ilimi mai zurfi na wannan ƙungiya, wanda zuwa yanzu kowa yana da al'amarin Vegas matsayin samar da ainihin wato jami'a da za ta ci gaba da yin aiki nan gaba da dadewa ba. To, Dakta Magaji shi ne sakatare na darakta na wannan ɓangare na ilimi mai zurfi, sannan limami ne a masallacin da ake cewa Ibn Abi Talib wanda ke garin Zarewa. Sannan har yanzu shi ne deputy manager, sannan kuma director na production na Misal Hausa TV, wannan tasha mai albarka wadda take yaɗa abubuwa na sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda tana ainihin wato Saudiya amma dai cikin yarda Allah sun dawo da ita aman da mu wannan shine daga magaji faradu zarewa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya masa jagora akan wannan aiki da zai gabatar mana a yanzu da rayuwarsa baki ɗaya daga tare da bin dokar da shi sakatare na samina ya bada ina cewa tafaddal mashkuran ma'adura Allah ya kai da rashin da Allah ya maka jagora Allah ya amfana da duk da abin da namu tun Allah ya kare ka daga kowane irin kuskure.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه مده حدوا a wannan babban minbari na jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna na kasa baki daya ƙarƙashin jagorancin Sheikhu Dr. Abdullahi Balalau da sauran mataimakansa da kuma wato daraktoci da suke nan a zaune da kuma daraktan samina da tawagasa wanda sanadiyar haduwanmu a wannan minbari a yau shine gudanar da ƴan taƙaitattun bayanai dangane da abin da ya kunshi abin da muke tunkara na azumi da kuma ƙarin tunatarwa a kan yadda ya kamata a ɗauki wannan gagarumin aiki da wannan ƙungiya take gabatarwa. Muna roƙon Allah ya saka da alkhairi ya kuma ƙara wa shugabannin lafiya ya kuma sa a yi lafiya a tashi lafiya, kuma alhamdulillah duk ƴan uwa ne malamai da kuma ƴan uwanmu ɗalibai waɗanda suke zaune a nan, ina ganin hakan ya dace ba sai an karaɗe dukkan abin da aka rubuta ba, duk da cewa tsarin da su samina suka so shi ne ya zama cewa a ɗan taƙaitaccen wannan lokacin an bi shi wannan littafi mai suna Usul wa Manhajut Tafsir na Sheikh Fahad Rumi wanda gabar da aka bamu a tattauna a kanta shi ne Ikhtilaful Mufassirin wa Asbabuhu, saɓanin malaman tafsiri da kuma sabuban da suka haifar da haka. To an ce saɓanin malaman tafsiri, to kuma dama masu hikayar tafsiri ne, so asali za mu karanta ne mu ji. Malaman tafsiri su ne inda za su kalli aya sai mata fashin da na bayansu za su amfana, amma agalibin abin da muke yanzu mu hikaya muke yi ta fasiri, ma'ana an mana aikin an bubbuge mana su illa iyaka kawai muna bi muna hakaito abin da malamai suka faɗa kuma suka rubuta a cikin littattafa. Amma hakan bai hana kuma ya zama cewa muna da idanu da masaniya akan wasu abubuwan da suke da alaƙa da wato ita matsutsar ta farko ba. To dangane da wannan, kamar yadda aka faɗa, babu lokaci, na so a ce mun taɓa tun da mu gaskiya paper da aka bayar a wato kusan at-tatbiqul amali ya fi yawa a cikinta, ba tanzir ba ne da yawa a cikinta, ma'ana ba abu ba ne da za a yi ta magana, ya fi kama da idan aka faɗi abu to sai an buga misali, idan ba haka ba za ka iya jin cewa kamar algaz ake, kamar wasu maganganu ake, musamman kuma kamar yadda na faɗa asalin maddar shi malamin ya tsotsota ne daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin muqaddimatul usul at-tafsir, kusan galibin umdarsa a ciki shi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ala jami'i. To amma abinda zan so fara da shi kafin mu shiga cikin wannan shi ne wata muqaddima zan ɗan yi zan iya takaice ta bakin gurgurbi insha Allah wacce take ita ce kusan abin da ya kamata mu dauka mu kuma ta zama mara kuma matashiya shine shin ana iya samun sabani wajen fasar aya ko ba san ana samu ko to idan an samu wannan sabanin shin magabata sun san da wannan sabanin wajen tafsirin aya ko kuwa amsa shine eh shin sabanin da ake samu wajen fasar aya alqur'ani shi kaste da alqur'ani ko ko bayani ce ta mu'jizar alqur'ani a fakaice bayani ce ta mu'jizar alqur'ani wanda idan da a ce da lokaci aka shiga at-tatbiqatul amaliya to za ku fahimci ijaz na alqur'ani a cikin sabanin malaman tafsiri saboda haka malamai suke gabatar a gaba da sabani ko wajen sabani in za su bayani akan sabanin malamai wajen abin da ya shafi tafsirin alqur'ani akwai kalmar da suke amfani da ita shine wujuhut tafsir fuskoki da ake da su na fassar alqur'ani mai girma wannan shine yake komawa zuwa ma'ana ihtimal wato tafsirin nas bi aksar min qawl akwai yuwar a fassara aya ko kalma a cikin alqur'ani da magana sama da guda daya idan an dauko wannan aka koma wa'inda za a nemo wannan asalin a gurin su ba su wuce sahabban manzon Allah Abdurrazzaq ko kafin Abdurrazzaq as-Sal'ani malamin sa Ma'mar ibn Rashid al-Azdi a cikin jami'in sa littafin sa da yake al-Jami' al-Imam al-Ma'arat Ma'mar ibn Rashid da kuma shi kansa Abdurrazzaq din a cikin musannaf ta hanyar malamin nashi sun rawaito wata magana daga Imam Abu Darda radiyallahu an yake cewa innaka la tafqa kullal fiqh hatta ta'lamu aw hatta ta'lama lilqur'ani wujuhan ko hatta ta'lama anna lilqur'ani wujuhan kathira yace ba za ka zama ka gane qur'ani cikakkiyar ganewa ba sai ka gano kuma ka gamsu cewa alqur'ani yana da fuskoki masu dimbin yawa alqur'ani yana da fuskoki daban-daban da Allah madaukakin sarki ya huwa cewa masu bibiyar abin da ya shafi fashin bakin alqur'ani ne girma al-imam abu dawud ya rawaito wannan asar din a cikin az-zuhud bayan ya kawo sanadin ta hanyar ayyub daga abi qilaba billahi ibn yazid al-jarmi sannan kuma sai kawo shi ta hanyar hammad ibn zaid wanda kawo shi ta hanyar hammad ibn zaid sai shi hammad ibn zaid yake cewa qultu bi ali ayyub na tambayi malami na ayyub cewa wannan maganar da abu darda yake fada me take nufi yace fa askata ya tafakkar sai yayi shiru ya dade yana tunani yace sai nace masa ko abin da yake nufi shine ka gane cewa alqur'ani ana iya fassara shi sama da fassara ta fuska daya sai yace aiwa huwa hadha yace eh shine abin da yake nufi sai yace ba dan komai ba kuma sai dan kada me haike ma qur'ani yace zai iya haike ma qur'ani ko kuma ya zama cewa idan ya ji fassara guda ɗaya dauka ita kadai ce wannan fassarar babu wata sai yace saboda haka dole ne duk wanda yake mu'amala da qur'ani ya gane cewa alqur'ani yana da fuskoki mabambanta da za a iya wato hangen ma'anoni da kuma arare ma'anonin alqur'ani dan yi wa mutane bayani a kansu wannan kuma ya dace da abin da sayyidina ali dan abi talib ya faɗa cikin maganar sa mashkura wanda take lokacin da ya tura abdullahi dan abbas zuwa naharawan dan ya tattauna da khawarijawa ila za ku iya tunawa da ya tura shi sai ya ce la tukhasimhum bil qur'an yace nasiha da zan maka kakkace za ka yi munazara da su da alqur'ani ne dalili sai ya ce fa innahu zu wujuh Qur'ani yana da fuskoki da yawan gaske in ka fito musu da nan za su iya fito maka sai ainihin ayat ta ce kaza ko kuma hammalu wujuh yana daukan fuskoki daban-daban sai ce na gurbun bis sunna sai ce ka shake su da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kuma wannan manhaji ne da ya kamata a ce an masu tattaunawa da ɗan bid'a su fahimci wannan cewa da yawa wani zuwan mutum sai ya shiga cikin alqur'ani in ka shiga qur'ani ka shigo ta ce za su iya shigo maka tan amma kat shine ka shake mutum da sunnar manzon Allah bai isa ya motsa ba yace maka ba haka annabi yake nufi ba ko ga abin da yake bai isa wannan ba so wannan shine a takeice haka Muhammad ibn Rasul Marwazi shi ma ya kawo mana wani asari shi ma daga gare shi mai kama da ko wanda yake karfafa wannan cewa lalle alqur'ani yana da fuskoki waɗanda ake fassara shi da su daban-daban wanda ya kawo wannan asar din lokacin da yake bayani akan wa ulil amri minkum yana bayani akan wannan ayar wa ulil amri minkum sai yake cewa ita wannan ayar wa ulil amri minkum yace ta iya yuwa a fassara ta da cewa ana nufin ulul ilmi ma abuta ilmi sai yace kuma za a iya fassara ta da wato shine umara usaraya komandodin yaki bayan ya faɗi wannan maganar sai yake fadar wata magana sai yake cewa ni annal ayatal wahida sai yace saboda aya guda daya yufassiruha al ulama'u ala awjuhin malamai suna fassara ta a ma'auga daban-daban wa laysa dhalika bi ikhtilaf wannan shine nassin magana sai yace wa laysa dhalika bi ikhtilaf wannan mahangar da malam wani ya fassara da mahangar da malam wani ya fassara sai yace ba sabani bane yace ba za ka lissafa shi cikin sabani ba to amma jan hankalin da zan yi ko da suke magana hammalu wujuh ne to mu gane ko dazu an yi mana magana akan cewa ba za ka fassara qur'ani da tsantsar ra'ayinka ba wajhin da ake magana alwajhu sahih fuska wadda take ingantacciya wadda ilimi ya yarda da ita wadda malamai sun tabbatar da cewa babu san rai babu san zuciya dan kada kuma ka dauka ya zama baqiya kana ganin cewa ai an ce alqur'ani zuwujo ko amma da wujo kai kuma ka je kai ta wato yin abin da ranka ya ga dama to sai ya kawo mana yake cewa Sufyan ibn Uyayna lokacin da aka zo yake cewa babu yake cewa laysa fil qur'ani ikhtilaf yace an rawaito wannan daga ibn Uyayna ina cewa babu sabani a cikin alqur'ani idza sahha alqawl fi dhalik idan duk abin da aka fassara aya ta yi daidai ya inganta a fassara ta da shi to wa a kiran wannan safani inji Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi sai yake cewa idan kana so ka gane yace a zahiri idan ka kalli wannan kalmar zaka ce safani ne sai yace al-khunnas inji ibn Uyayna yace ka dauke ta yace a zahiri zaka ga safani akai saboda Abdullahi dan Mas'ud da aka tambaye shi ne al-khunnas sai ya ce baqrul wahsh ba'ana kaman mazo ko barewa ko wata dai naman daji shi kuma Abdullahi dan Abbas da aka tambaye Ali ibn Abi Talib da aka tambaye shi sai ya ce al-nujum sai ya ce taurari kaga a zahiri wannan sabani ne sai ya ce amma wannan ba sabani bane sai ya ce saboda idan ka koma ainihin kalmar al-khunnas za ta iya daukar ma'anar baqrul wahsh za ta iya daukar ma'anar al-nujum sai ce ta yaya sai ce alaysa idza zahara an-nahar khanasa an-nujum sai ce idan rana ta fito ba taurari suna kuya ba sai ce shikenan wanda zaka iya kiran shi al-khunnas yace sannan idan kuma dabbobin jeji suka ga mutane ba suna kauyewa ba sai sun tafi sannan su fito sai ce wannan shine al-khunnas yace saboda haka babu sabani a cikin wannan haka ne ya ƙara kawo mana magana yake cewa yace in ka kalli sabani Ishaq ibn Rahuya ne shi wanda yake cewa ka kalli sabanin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al-ma'un wa yamna'un al-ma'un yace Abdullahi dan Abbas da aka tambaye shi sai yace zakka yace shi kuma wani da aka tambaye shi sai yace a'a yake cewa ariyatul mata abinda za a nemi aro a gurinka ka hana shine wayam naunal ma'un ko kaga wayam naunal ma'un a fassara sa Abdullahi dan Abbas wayam naunal zakka ويمنعون الماعون ويمنعون عارية المتاع sai aka zo sai Ikrima ya ce to ai wannan ba wani abu bane yace ainihin ita zakka ita ce ainihin wayan na'un al-ma'un a fassara wanda take ta farko kuma wacce ta kowace wato girma yace amma ita kuma ariyatul mata ai tana ciki domin kai ma ka hana abin da ya kamata ka hana sai yace to tsakanin kuma zakka da ariyatul mata akwai ma'anoni masu dimbin yawa da za su iya shigowa cikin ma'un sai yace su ba za ka kira shi sabani ba da aka tambayi Hassan al-Basri aka ce kana kallon wannan sabanin ya yake sai yace ba sabani bane inna ma utiyal qawmu min qibalil ujba yace abin da yasa kuka ga su wa'inda suke lissafa irin wannan asabani yace a jama'awa ne ma'ana ba su san harshen larabci ba so kaga kenan anan gurin a kusan malamai sun assalama da cewa sabani a cikin alqur'ani mai girma ta fuska fassara shi abu ne da magabata sun san shi kuma suna mu'amala da shi kuma akwai yanayin da suka nemi mu'amala da shi to anan gurin malam ya fara da bayani akan matsayin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar su da alqur'ani a matsayin su na larabawa waɗanda suke ainihin native speaker ne speakers ne na larabci cewa alqur'ani in ya sauka abu uku ya fada akwai ayoyin da kai tsaye suna iya ganewa akwai kuma ayoyin da suna shige musu duhu a wannan gaba sai su koma manzon Allah yace akwai kuma ayoyin da sukan zo su kokarin gano abin da yake ciki sai ci to a wannan gabar anan ake samun sabani mai yawa tsakanin su saboda idan sun gano larabcin haka concept din larabcin ginin larabcin haka yake nunawa kaga ba za su sabani ba idan ya zama sun komawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ai ba kuma wanda zai zo ya ce manzon Allah ni ma fa na gano wani abu ya sake fada kun ganin ma ba sabani to su a ina sabani sai fito kike fitowa shine yana fitowa ne a gurin da suka yi ijtihadin kansu dan gano me Allah yake nufi da wannan aya to sai malam ya kawo yace to anan ne sabanin zai zama akwai bambanci saboda idan kai sabani da wanda ya san sababin saukar aya shi idan ya tashi fassara ta zai fassara ta da misali cikin abin da yake shine sababin saukarta kai kuma idan baka san wannan ba kaga zaka fassara ta ne ijtihadi kake da wani za ku yi sabani kuma za ku yi sabani ba za ku yi sabani sai ce to haka nan kuma idan ya san menene abin da ya faru a ariyar wannan ayat take so ta magance kai kuma kila baka sani ba yace shi ma zai iya haifar da sabani yace to da sauran dai abubuwa waɗanda suke in ma dai na zurfafawa ne gurgurdan zurfin ilimin sahabi da kuma sanin sa da sababan nuzul da kuma sanin shi da ahdaf da mulabasat waɗanda suke da alaka da wannan ayar dukkan su suna haifar da wato a samu sabani mai yawa to malam ya kawo mana cewa duk da haka kuma sabanin da yake cikin tafsirin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da yawa wanda ya kawo dalilai yace saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar su ko da an yi sabanin in ma ba su je gurin shi ba in ya ji shi zai magance wannan yace sannan kuma manzon Allah ya kasance yana ja musu kunne cewa su daina sabani game da abin da ya shafi wato ayoyin alqur'ani da hadisi nan ya kawo wani hadisin Abdullahi dan Amr dan As wanda za a bi a karanta in aka karanta na san za a fahimta sannan kuma ya kawo mana cewa sabai abin da yasa sabanin su yake da karanci saboda dimbin ilimin da suke da shi na shari'a da kuma fahimtar yaren larabci da salo salo na yaren larabci da kuma sanin ma'anonin yaren larabci idan da ka lauya musu shi za su iya ganewa sannan ya kawo cewa tasirin zamanin da suka rayu shi ma yana da tasiri wajen samun karancin sabanin da suke da shi to anan gurin malam ya auka yana mana bayani akan nau'o'in sabani mana jin cewa akwai wanda bai san akwai nau'o'in sabani ba duk da malaman malaman tafsiri suna cewa wannan انواع الاختلاف التنوع اصلي كما تا yace dama akwai sabanin da ake kira ikhtilaf at-tanawwu ma'ana shi sabani ne wanda ba shi da wata damuwa kawai kai ne ka ce wani ya zauna wani kuma ya ce ya ki shingida ko makamantan su so duk dai ma'ana ɗaya suke bayarwa ba su baki shiyanta juna suke korware juna ba wannan kusan kowa ya san akwai ikhtilaf at-tanawwu akwai ikhtilaf at-tabaq to wannan ainihin wannan sabani malamai suna cewa idan ka koma kafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba za ka samu wanne ya masa fillafin da a irin wannan tsarin ba ma'ana wanne ya fara tanbir ya kawo ya ce akwai sabani ga yadda yake ga kalashi ga nau'in shi ga kuma misalin shi ga sabani iri kaza ga kalashi ga nau'in shi ga misalin shi suka ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne kusan duk wanda yazo yake magana akan irin wannan maganganu akan sabani irin wannan to malamin sa shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to saboda na baya ba su sani ba a'a ai mun faɗi cewa sun san sabani amma kai ba za ka ganshi a rubuce su sun masa irin wannan tsarin da Sheikhul Islam yayi ba sai dai ka ganshi a aikace a cikin littattafan su yanzu mutumin da yake karanta tafsirin Tabari azai mu'amala da sabani mutumin da yake karanta tafasir irin na su misali Ibn Abi Hatim zai mu'amala da sabanin su amma ane tatbikan a aikace amma tanziran ya zama cewa an tattauna shi a ilmance to ba za ka samu ba sai ka zo kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah daga nan su Imam Shatibi suka biyo baya daga nan su Ibn Juzayr Kalbi wanda yana da kyau a karanta muqaddima Ibn Juzayr Kalbi ila wata rana samina za ta zama in dai sun ga dacewa a sa ta akan muqaddimatut tafsir tafsir na Ibn Juzayr Kalbi al-Maliki wanda shi ma ya zubar da ilimi da yawa a cikin wato wannan muqaddimar tashi wanda kuma suke da alaka da abin da ya shafi fassara al-Qur'ani da kuma mai fassara al-Qur'ani da girma tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske to shi ma Ibn Juzayr Kalbi ya tattauna abin da ya shafi sabanin a cikin wannan so kusan duk abin da suka kawo din haka ne Sheikh Uthaymeen shi ma cikin sharh muqaddimat usul at-tafsir shi ma ya tattauna da yawa da sauran wasu malamai masu dimbin yawa irin su Imam Shinqiti a cikin tafasir din shi ko cikin tafsirin shi akwai guraren da yake haka ne Ibn Ashur shi ma a cikin muqaddima musamman al-muqaddimat tasi'a tashi ya tattauna ne akan sabanin da yake faruwa a gurin malaman tafsiri so wa'annan duk ban mai da hankali akan wannan ba saboda na fi son faɗi wa'annan la'alla zai zama cewa mutum ya iya komawa in ya hada da wannan muzakirar ya kuma koma wa'incan malaman to zai iya fitar da wasu abubuwa waɗanda za su ci gaba da amfanar sa masu ɗumbin yawa saboda haka nan gurin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko ince malam ya kawo mana ɗaya daga cikin maganganun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda na faɗa shi ne umdasa ya kawo mana kusan nau'o'i guda hudu amma dukkan waɗannan nau'o'in na ikhtilafu tanawwu tunda in ka tashi zaka raba gida biyu ka ce al ikhtilafu yanqasimu ila qismayn al ikhtilafu ikhtilafu tanawwu wa ikhtilafu tabaq to sai aje tabaq din sai dauko ikhtilafu tanawwu sai ce shi ma nau'uka ne daban-daban saboda ai abinda ake so a ƙarshe shine ka iya mu'amala da wannan sabani ya zaka yi mu'amala da shi a matsayin ka na mai fassara al-Qur'ani ba wai ka iya gano cewa akwai sabanin ba a'a in ka gane ya zaka yi mu'amala da shi idan Allah ya sa lokaci ya ba mu dama akwai ɗan niqab din da na tattaro wanda zan faɗi shawarwari da malamai suka bayar ne da ake mu'amala da irin waɗannan sabanin a cikin wato abin da ya shafi tafsirin al-Qur'ani mai girma to malamin ya kawo mana nau'i na farko wannan wannan nau'in na farko yake cewa shine a samu masu tafsiri kaman guda biyu misali da wai shi sa nace fefan mu tafi zuwa practical abin nan sama da magana yace ka samu masu tafsiri guda biyu suna magana akan abu guda daya amma kowa zai faɗi zai yi bayani akan wannan abun da bayanin da ya saba wa dan uwansa abu ne guda daya an ce ku yi bayani yace to kowa in ya tashi zai fadi zai yi bayani da bayanin da ya saba mana dan uwan shi amma kuma abu ɗaya suke nufi kuma bayanin kowanne zai iya cin gashin kansa amma kuma abu ɗaya suke nufi shine ma'ana abin da ya fada an yi wa'abira kullu wahidin min al-mufassirin 'ala al-ma'na al-murad bi'ibarati ghayri ibarati sahibihi tadullu 'ala ma'nan fil musamma ghayri ma'nan akhar ma'a ittihadil musamma wannan bi hadashiriha ibarat shaykhul islam ibn taymiyyah shi sa zaka ji ta matina zaka ji ta dandam gangam zaka ji ta daga cikin aikin da Fadil Rumi yayi da ya dan tattaro ya dan saukaka mana wasu abubuwan cikin ibarat din shaykhul islam saboda ba kowa ne yake iya fahimtar irin waɗannan ibarorin nasu ba sai malamai wanda suke da kakku Allah ya musu rahama to amma ga misali ma'ana mutum abu ɗaya ne kana kuma mutum biyu za su yi bayanin shi kuma kowa zai faɗi zai yi bayanin shi da bayanin da ya saba ma ɗan uwan shi sai ya ce to ku ɗauki as-siratul mustaqim da Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim sai ce ka kalli maganganun malami ai shi kadai ake magana siratul mustaqim sai ce amma akwai waɗanda suka ce as-siratul mustaqim ana nufin musulunci wasu kuma suka ce ana nufin alqur'ani wasu kuma suka ce ana nufin ahlus sunnati wal jama'a wasu kuma suka ce ana nufin da'atullahi wa rasulihi kun ga yanzu kowa as-siratul mustaqim yake bayani amma yayi bayani da bayanin da ya saba ma da dan uwan shi kuma inda baka san sauran bayanan ba in ka fassara as-siratul mustaqim da ɗaya daga cikin waɗannan bayanan yayi ko bai ba yayi to amma a nan gurin kuma idan da zaka koma an yi amfani da sama da ma'ana ɗaya wajen fassara abu guda ɗaya sama da ma'anoni ɗaya aka tara wajen fassara abu guda ɗaya kuma abu ne shi kaɗai ɗin da shi kowa yake hali to amma sai malamai suka ce wannan magana ta shaykhul islam misalanta a cikin alqur'ani in ka bi ba su da yawa shi yasa ba galibin malamai duk wanda zai kawo maka wannan misalin to iya misalin nan da shaykhul islam ya kawo shi zai kawo saboda sai ka sha bakan wahala kafin ka gano irin wannan misalin da shaykhul islam ya buga so zuwa kawai sai su kawo shi sai su wuce to wannan kun ga ba za ka ɗauke shi ka ce mai shi ne ce ba za ka ce mai saɓani ba sai ce fa hadhihi al-aqwal kulluha tadullu ala dhatin wahida duk wa'innan maganganun abu ɗaya suke nuni zuwa gare shi to amma me yasa zai zama babu matsala sai suka ce saboda akwai duk da qur'ani daban musulunci daban bauta daban kowanne zaman kanshi yake sai suka ce amma akwai talazum a tsakaninsu ba yadda za ka yi kai musulunci ba qur'ani ba yadda za ka yi ya zanto cewa ka yarda da qur'ani kuma ka ce ba ka yi musulunci ba yadda za ka yi ya zanto cewa za ka bauta wa Allah ba tare da qur'ani ko musulunci ba sai suka ce akwai talazum a tsakaninsu duk da kowacce tana jin gashin kanta to kun ga wannan misalin kenan misali na biyu da malam ya kawo shine sai ya kawo mana lafazi a gamamman lafazi sai ya ce shi kuma daga cikin yadda ake mu'amalar da shi shine zai zama cewa lafazi ne guda ɗaya gamamme amma idan aka zo fassara shi to kowa zai ɗauko wani ɓangare a matsayin kamar misali yanzu idan da zaka ce abin hawa ka ce wani ka zo da abin hawa zai ce maka eh na zo da abin hawa me ka zo da shi ai wani zai ce maka mota kuma ya faɗi gaskiya kai fa sai ya ce ni babur na zo da shi kai fa ni doki na zo da shi kai fa ni keke na zo da shi kuma duk abin hawa ne kun ga wannan al-lafzul am amma da aka tashi yin bayanin da wani irin bayani aka yi kowa ya ɗauki wani ɓangare ne da zai iya shiga cikin wannan al-lafzul am ɗin yayi misali da shi to shi sa idan kuka juya malam ya kawo mana misalai masu yawa a nan gurin da sai dai mu ɗauki wasu kawai mu ɗan kwatanta kamar yanzu nan da ya kawo mana misali wa shahidin wa mashhud da za ku bi wannan ayat tafsirin wannan ayat za ku ga sama da maganganu 20 da malaman tafsiri suka kawo akan wa shahidin wa mashhud. Me ake nufi da ash-shahid da Allah ya rantsuwa da shi? Me ake nufi da mashhud da Allah ya rantsuwa da shi? An ce ash-shahid annabi Muhammad, mashhud al-kiyama, ash-shahid ranar Arfa, mashhud ranar Juma'a, ash-shahid kaza, mashhud kaza, sai da aka fadi maganganu sama da 20. To amma dukkan su idan ka dauko su zaka ga cewa waɗannan maganganun da aka kawo dukkanin su ba sa fita daga cikin abin da zaka iya fassara shahid da shi ko kai aka bari, saboda haka ba za su baka damuwa ba, ba za su baka matsala ba. Misali na biyu, an kawo mana maganar fassarar Sa'id bin Jubair akramakallahu, lokaci yayi dan kai to mu karasa wannan misalin. An kawo mana misalin Sa'id bin Jubair da ya fassara Al-Kautsar. Al-Kautsar sai aka ce inna a'tainaka al-Kautsar, sai aka ce me al-Kautsar? Sai Sa'id bin Jubair yace al-khairu alladhi u'tiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, shine alherin da aka ba manzon Allah. Sai wasu suka ce mai amma wasu malaman sun ce naharun fil janna, wata korama ce a cikin aljanna. Sai ya ce ai koramar da take cikin aljanna tana cikin alheran da Allah ya ba manzon Allah. Kenan da zaka ce Al-Kautsar ita ce shafa'a, ya kwasar da zaka ce Al-Kautsar ita ce liwa'ul hamd da aka ba manzon Allah, ya kwasar. So duk waɗannan kun ga misalai ne na ikhtilaf at-tanawwu' da mana ya kawo. Ga kuma an ce lokaci yayi bin ma shiga cikin magana akan asbab din ba, to amma dai ihtiraman lilwaqt din zamu dakata anan. Abu dai zan fada shine malamai sun ce idan ka tashi wajen tatbikin sabanin, to ka tsaya ka kalla da kyau ka gane cewa wannan ikhtilaf din wanne iri ne. Idan ka gano cewa ikhtilafut tanawwu' ne, to ko an fassara shi da abubuwa guda 20, to kai ka nemi lafazin da zai iya haɗe waɗannan abubuwan duka, sai ka fassara wa mutane da shi, sai ka buga sauran maganganun a matsayin misalai da malamai suka bayar. Ɗaya kenan. Suka ce na biyu, ana iya samun malami guda ɗaya shi kanshi magana shi ta yi saɓani. To idan ka tashi, sun ba da misalin Abdullahi ɗan Abbas tunda saɓani yana yawa a kanshi, suka ce sai ka ce Abdullahi ɗan Abbas A, Abdullahi ɗan Abbas B, sai ka kallo maganganun shi a matsayin mutum biyu. In ka kalli maganganun shi a matsayin mutum biyu, to in ka gano nau'in saɓanin, an ikhtilafut tanawwu' ne, kaga baka da matsala. Idan ko ikhtilafut tabad ne, to a wannan lokacin kaga kana da buƙatar dole ka nemi yadda za ka rinjaye yadda zancen da yake shi ne mafi rinjaye, tunda ba zai yiwu a ce maka abu ya ci ya kishiyanci juna kuma ka bashi ma'ana iri ɗaya ba a take. Misali kamar al-Qur'u da suka ce zai iya ɗaukar tsarki, zai iya ɗaukar haila, zai yiwu a ce mace ta yi tsarki kuma a lokaci ɗaya tsarki da haila a take? Ba zai yiwu ba. Suka ce to kaga sai dai ka ɗauki guda ɗaya. To amma wajen tarjihi dole kuma akwai wasu abubuwa da kake da buƙata, ba kawai da ka za ka rintsa ido ka ce kawai ɗauki kaza ba. A'a, akwai abubuwan da ake kira wanda suke wato abin nan ne na tarjihi, wanda suke su ne ake amfani da su wajen rinjayewa ta fuskar kallon inganci, ta fuskar kallon yawan marawaitan wannan malamin, ta fuskar kallon abubuwa da yawa waɗanda suke malamai suna amfani da su wajen tarjihin da rinjayar da zancen da ya fi kowanne. Da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya albarka cikin ɗan abin da muka ji, sai a yi haƙuri da abin da ya samu. Muna roƙon Allah Ta'ala ya dacin da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
To amma lokaci yayi mana halin nasa. Allah madaukakin sarki nake roƙo sanya albarka cikin abin da muka yi, amma kasancewar waɗanda aka tattara dazu Professor Zubairu Abubakar Madaki ya faɗi wata magana nan ciki nan inda kuke zaune. Akwai waɗanda kallon mu kawai suke yi na
Allah ya sani suna nan kuma akwai wannan takarda a hannun kowa to kana da dama ko dai a matsayinka na malami ka je ka ci gaba da binka da ƙara fadadawa ma an tunasar da kai ko in kana da buƙatar wanda zai taimaka maka ka kusanci ɗaya daga cikin malamai na kusa da kai dan gamewa da fa'ida gaba daya Allah ya sanya albarka shingudar da malam yayi a takaice ya gaya mana matsayin mu da ya kamata mu tsaya yace kamata yayi mu tsaya a matsayin mu duk da cewa yayi mu masu hikaitowa ne kawai ba mu bane masu asalin yin tafsirin mukan dai duba ne mai malaman tafsiri suka ce ai wannan kuma haka yake to ko a wajajen duba da yayi magana yanzu na safanin ka tsaya kai zabi to magabata sun riga sun yi aiki sai ka duba kaga wani abu ne wanda ya fice a kidance ba za a samu damuwa ba sai ka dauke shi sai ka tsaya akan shi saura Allah madaukakin sarki zai maka jagora akan me akan cewa ilimi ne ka karanta shi ka same shi sannan kuma sabanin malam ya dunkule shi tun a farko sabanin da ake samu din cewar yana nuna mu'jiza ta alqur'ani mai girma yana gwada mu'jiza ta alqur'ani mai girma kalma guda daya ta dauki ma'ana iri daban-daban kuma wanda in zaka dunkule suna iya komawa zuwa ga ma'ana guda dukka irin abubuwa take bada za su tafi zuwa ga abinda ake so a same ka akai na ne na musulunci Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da khairi an gwada cewar lokacin da za a yi sallah yanzu yayi kuma cewa akai taka burki za mu yi kai tsaye za a zo za a kira sallah za su sata da sallah su yi karfe 9 a karfe 4 da minti 30 karfe 4 da rabi kowa zai dawo gurinsa insha Allah ta'ala za a ci gaba Allah shi mana jagora kamar yadda aka sani muna nan muna ci gaba har sallar magriba in an yi dafi shugaba ya sanar da mu cewar akwai bakon malami da muke da shi daga ƙasa